Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60 25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodin shi. Muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare, barkanku da dare da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hadiza Kyari muka sake dawowa a shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa a Najeriya ana muhawara kan kaddamar da shirin gina jami'a sufuri da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a mayafarsa ta daura. Yayin kuma da aka yi bikin ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don duba halin da nakasassu ke ciki a duniya, ko waɗanne irin ƙalubale makafi ke fuskanta a fannin neman ilimi?
Iliminmu yana fuskantar ƙalubale sosai. Al'amura ne wanda suka sa kayan aiki namu suna da tsada ƙwarai da gaske musamman mu marasa gani.
To yau kan wannan batu za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin waɗannan matakai ya kamata a ɗauka domin ganin an inganta rayuwar nakasassu a ƙasashenmu? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Kada manta, san saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafa da labaran wasanni, amma fa duka sai kun gama shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Bambance-bambance da ke tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Faransa Emmanuel Macron sun bayyana baro-baro yayin da shugabannin kungiyar tsaro ta NATO suka hallara a wani babban taro a birnin London. A cikin kusan mintuna 40 da suka yi da manema labari, shugabannin biyu sun nuna sabanin ra'ayi kan batutuwa da dama da suka hada da batun raba nawaya a kungiyar NATO da batun ta'addanci da mamaye arewacin Syria da kasar Turkiya ta yi da kuma janyewar da Amurka ta yi daga rijejeniyar makamai da ta cimma da Rasha. Shugabannin biyu sun gana 'yan sa'o'i bayan da Trump ya soki Macron saboda kalamansa na baya-bayan nan, inda ya bayyana kungiyar tsaro ta NATO da cewa tana fama da abin da ya kira mutuwar kwakwalwa saboda dusasshiyar jagoranci daga Amurka. Trump ya kira wannan furucin mummunan kalami. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya rattaba hannu kan wani kudirin doka na gyara wata doka ta yanzu wanda ke dauka wasu kafafan yada labarai a matsayin ƴan koren kasashen waje da masu suka saka ce ana amfani da ita ne wajen murkushe duk wata adawa da takaita labarai da kuma dakile masayin ra'ayi. Sabon dokar da ta baiwa hukuma ikon sanya wa manema labarai da ke aiki ga kungiyoyi da aka ayyana a matsayin ƴan koren kasashen waje a matsayin wakilin kasashen wajen su kansu. Za a amfani da wannan lakabin ga duk wanda ya bada haɗin kai da kafofin yada labarai na kasashen waje, kuma su suke samun tallafin kuɗi ko wasu tallafi na kaya daga gare su. To labaran duniya ne zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ana kira tazaton kwamitin majalisar wakilan Amurka kan bayanan sirri yau dinnan Talata zai gabatar ma jama'a sakamakon bincikensa da kuma matakan da ya bayar da shawarar da ya dauka a binciken yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump. Shugaban kwamitin Adam Schiff ya faɗa wa kafar labarai ta MSNBC a daren jiya Litinin cewa kwamitin na kan kammala rahoton. Ya kuma ce kwamitin zai kada kuri'a da daren yau Talata kan bata mika rahoton a hukumance ga kwamitin shari'a wanda mambobinsa za su yanke shawara kan ko za su rubuta takardar buƙatar tsige shugaba Trump ko ko a'a. Kwamitin shari'ar na shirin fara nasa zaman sauraron ba'asin ranar Laraba kuma za su yi hakan ne ba tare da lauyan Trump yana wurin ba. Shugaban ya ce ba zai tura wakilai ba saboda gaba ɗaya rudani ne. To da ƙarshe yau Talata, Koriya ta Arewa ta yi wani sabon gargaɗi cewa wa'adin ƙarshen shekara da ta ba Amurka na yin tayin sasantawa a tattaunawar nukiliya na gabatowa. A wata sanarwa da kafar yada labaran gwamnatin ƙasa ta yada, mataimakin ministan harkokin waje na Koriya ta Arewa wanda ke kula da harkokin Amurka, Ria Tae-Song, ya ce ya rage wa Amurka kowace irin kyautar kismeti za ta samu. ya yi kuma soki ya soki yunkurin Amurka na cigabawa da tattaunawa da Korea ta Arewa yana mai cewa irin wannan tattaunawar ragon azance wato ragon azancewa ne kawai don cimma burin siyasa tattaunawar da ta cije tun watan Fabrairu inda Korea ta Arewa take neman a dage mata takunkumi kafin ta sallamar da duk wata mallakar ta ta makaman nukiliya abinda Amurka take amincewa da shi har zuwa yanzu
Hadiza Chari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC So, a Nigeria bikin dasar sashen ginin jami'ar sufuri ta Nigeria da shugaban Muhammadu Buhari yayi a Maikosta ta daura dake jihar Katsina ya haifar da kace na ciya tsakanin jama'ar kasar inda yayin da wasu ke yabawa da shirin gina jami'ar a yankin wasu kuwa gani suke akwai saki a lamarin kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Umar Faruk Musa ya koma daga Abuja
Ambassador Adamu Daura na daya da cikin al'ummar Daura da suka yaba akan wannan mataki da gwamnatin Muhammadu Buhari ta dauka a yin wayannan muhimman ayyuka a ganin Daura inda yake cewa
to kamar batun ita university jiya shi minister na sufuri yayi bayani yace wannan wani abu ne wanda shi yayi wannan tunanin akan kansa ba wani ya sa shi ba ba kuma don a bashi wani abu in ma mutane suna ganin fadanci ne to yayi fadanci in haka ake fadanci jito ai fadanci abu ne mai kyau saboda haka makaranta kamar yadda ka sani ba ta mutanen Daura bace kawai makarantar nan ta kowa ce ta mutanen Najeriya ce kuma Daura na a cikin Najeriya take
ai waɗansu shugabanni da aka yi a baya Najeriya kamar da suka ce ba su yadda aka kai musu irin wa'annan abubuwa a garin su ba san da suna mulkin kasa ba ganin akwai hujja a yi korafi cewa an nuna son kai
to babu shakka shi yanzu ni a yadda na dauki don kai jami'an tsaro ba ni gani wani abu ne na ci gaba wani abu ne da ya zama na dole domin zaman lafiya domin yadda kasar nan take yanzu idan ka duba kuma dauran nan tsakaranta da boda bai wuce kilomita 15 ba ta Najeriya kuma idan ka dauka daga Daura idan ka yi yamma ba za ka samu barikin soja babba guda daya sai ka yi akalla kilomita 100 kusa da Jibiya idan ka yi gabas kuwa kila sai ma ka shiga Yobe State sannan za ka samu barikin soja waɗanda suke bebeyan al'amura kamar kai idan sun tuna kamar shekara 6 da ta wuce akwai lokacin da ba mu tabbatar ba ko barayi ne ko su wane ne suka je suka yi raidin bankuna a Daura tun karfe 10 na dare suke harba harba suna jefa bama-bamai a bankuna har karfe 3 na asuba babu abin da wani ya iya yi a Daura kowa ya san an yi haka suka fasa kan bankin da ke Daura suka kwashe kuɗi to da akwai soji kaga wannan abubuwan da soja kusa da ba za a yi wannan ba
ambassador Adamu Daura kenan a tattaunawa da nayi da shi dangane da wayannan ayyuka da za a yi a ganin Daura amma Ibrahim Modibo wani mai shehi kan al'amura a Najeriya kuma mai goyon bayan shugaba Muhammadu Buhari yana da ra'ayin da ya bambanta da wannan inda yake cewa
a ganina a lokacin da aka ce an za a sa wannan makarantar na zirga-zirga ko kuma zigiri a Daura inda ban ga laifi sosai ba don ganin cewa Daura ma Najeriya yake to amma mutane sun fara kalubalantar yadda sojin sojoji na jirgin na sama kuma askarawa na ƙasa suka je suka yi asibiti da kuma barke sojoji na dindindin a wannan Daura duka so mutane suna gina ka cewa duk wanda yake neman yabo ko kuma ke neman suna a wajen shugaban ƙasa sai ya kai irin waɗannan abubuwa a garin Daura to a garin wannan bai dace ba gaskiya in ka duba wata wata ta kamar su samu da Bello a lokacin da suke mulki suka zo shi ya zo ya yi university a Zaria bai kai shi kwata ba haka ne kuma Dr. Nnamdi Azikiwe shi ma da ya zo ya yi university ya kai shi a Yesuka bai je Odisha ba kazalika shi Obasanjo Awolowo a lokacin ya kai university ilai ta bai je Ikede ba to idan ka duba wannan abubuwan duka za ka ga nuna shugabanci ne na gari da sauran su wanda a lokacin mutane suna ganin cewa ko ina aka yi wurare da ya dace ya fi to amma yanzu duk wanda yake neman suna sai dai ya kai abu Daura da sauransu to mutane suna kalubalantar wannan wannan abu kuma ya fara ba wai daga wurin wannan shugaban kasa shi kadai ba ya fara daga wurin tun lokacin zamanin Abdulsalam Abubakar ya kai ne ko headquarters da ke Jumina da kuma kullum Jonathan in ka duba shi ma ya zo ya kai university a Otoke a Garzu a bayansa
Ibrahim Modibo kenan mai shirin al'amura a Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja Umar Faruk Musa mu Amurka a Abuja Najeriya
Nigeria, uba ne ya uba ne ya kasa da ya Nigeria, uba ne ya uba ne ya kasa da ya Nigeria, uba ne ya uba ne ya kasa da ya
a gaida Umar Faruk Musa. A inda a yau aka yi bikin ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don duba halin da nakasassu ke ciki a duniya. Wakilin Manasu Adam Yelikaya ya zanta da shugaban kungiyar kyautata jin daɗin makafi ta jihar Katsina Malam Lawal Mashi, inda ya tambaye shi ko waɗanne irin kalubale makafi ke fuskanta a fannin neman ilimi.
Iliminmu yana fuskantar kalubale sosai. Al'amura ne wanda suka sa kayan aiki namu suna da tsada kwarai da gaske musamman mu marasa gani. A duk lokacin da mara gani ke makaranta, in malami ya ce ga handout sai ka samu wani wanda za ku ji shi ya karanta ma ɗaya bayan ɗaya ka kai kuma ka kwafa da irin rubutun da ke cewa rubutun braille. Sauran ɗalibai abokanka ayyuka ya yi masu yawa, to dole sai ka samu wani kayan gari domin zanna ya karanta maka wannan.
Wato ma'ana kamar aiki biyu kuke yi kenan, ko kuma dole sai wani ya taimaka wa makaho kafin ya iya yin karatu.
Kwarai da gaske, ai ba ma wuce biyu wannan. Bayan wannan shi kanshi abin da za ka yi amfani da shi kai karatu kai. Rubutun ma abu ne mai tsada, wanda abubuwan kala biyu ne, akwai mai tsada akwai mutum mai saukin aikin mai tsada, abu ne wanda sai gwamnati ko mai hannu da shuni ya taimaka mutum.
Me sunan abubuwan da kuke amfani da su na yin wannan rubutun ne?
Akwai abin da muke cewa packing braille, sannan kuma akwai abin da ake cewa braille embosser, wanda shi kuma wani abu ne wanda ake tanar da shi a aji kamar makaranta ta tanaje shi domin in an ba da handout mutum ya je ya kai a mai printing ya hidu da karanta, wanda ba mu da shi gaskiya abu ne mai tsada gwamnati kaɗai ke iya sayo.
Shugaban haɗaɗɗiyar kungiyar makafi ta Najeriya a yanzu haka malami ne a jami'ar Gombe, ya nuna kaga makafi suna samun yin karatu kenan, wataƙila sai dai waɗanda suke marasa ƙarfi a cikinsu.
Ba ma shi kaɗai ba, akwai su yawa wanda suke malamai, kuma in ka bincika su ma har suka samu tallafi daga gwamnati ko al'umma masu sanu da shi suke karatun. To mu da ba mu da wannan ƙarfin, ma'ana ba mu iya zuwa mu sai da wani abu kamar wanda bai gani ka je ka ce sai da gyaɗa ko sai da wani abu cikin al'umma ka na samu kuɗi yanzu bai yiwuwa. Dole sai tallafin nan, gaskiya magana in dai ana son yin karatu, in ko ba tallafin nan wallahi ko mutum ya fara karatun zai mashi.
Yanzu Lawal Mashi a ina kake karatu ko me kake karantawa?
Jami'ar Umaru Musa Yar Adua, ina karanta house education. Akwai wanda ya fara karatun ma ya bari saboda bai iyawa. Akwai wanda a halin yanzu fa wanda ne mulki saura ka dan ya rasa dama tun ta dalilin ya kasa register, sai da aka yan uwa mai taro mai TV aka hada aka samu aka yi registration. Duk da irin wannan in ka ba ka wani misali sa da dama, dole sai ko ka ba tallafin karatu na musamman.
Malam Lawal Mashi na kungiyar makafi ta jihar Katsina kenan. Tarkan wannan batu mu zamu bude layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin waɗannan matakai ya kamata kuke ganin a ɗauka domin ganin an inganta rayuwar nakasassu a ƙasashenmu? Mu shakata da wannan waka kafin mu bude layukanmu.
Yeah.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655. To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kiran mu na farko ya fito ne daga jihar Bauchi. Wane ne akan layi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga katin madaki karamar hukumar Ganjuwa a jihar Bauchi.
To muna jin ka Malam Ayuba.
To lallai tuna kasassu yana da kyau a taimaka musu a kowane fanni, kama daga karatun su da kuma lafiyar su da abin da za su ci. Idan gwamnati ta taimaka musu da kuma ɗaiɗaikun masu kuɗi, to lallai wannan an taimake su kuma an mutunta su. Nagode mai magana Ayuba Garba Imam, katin madaki a jihar Bauchi.
To muna godiya Malam Ayuba. Bari mu leƙa jihar Niger. Wane ne akan layi?
Ibrahim ne wanke hula a garin Maigode a Kimba.
To muna jin ka Malam Ibrahim.
To lallai ra'ayina ya zo daga ainihin da ainihin wannan wanda ya zama magana na yanzu.
Na'am.
Domin saboda ainihin haƙƙi ne wanda ya rataya a ainihin gwamnati da kuma ainihin masu shuni wanda yake ba ma'aikatan gwamnati ba. Amma na farko ya kamata a ce gwamnati ita rika taimaka ma ainihin wa'annan kasassun su kuma masu hali wa'anda Allah hore ma dukiya ya kasance suna taimaka musu. Domin saboda wani za a gan shi alakashiri amma darajar da Allah ya mai, to sai zo kai da kake ganin kanka da lafiya, to kuma ya kamata a ce ana tallafa musu ba sun yawon gudun abin da ya sauka.
To madalla Malam Ibrahim mai wankin hula, muna godiya. Bari mu leƙa jihar Kaduna. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Amin. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Mallam Mahmud Lalo, barka da yammaci. Sunana Alhaji Musa Garu.
Barka da dare Alhaji Musa.
To alhamdulillah, ka gane mu matsalar da ke fuskanta mu kaman mu yanzu a nan Najeriya. Yanzu za ka ga irin markasassu haka suna yin irin walda, suna yin irin abubuwan da ya kamata kafinta da sauransu. Za ka ga mutane ba sa ba su ƙwarin gwiwa, wanda yake yanzu misali a kowanne ni na sani. Mun yi fira da shi a wani gidan rediyo da muke dan aike da su, wanda yake da yawa za ka ga mutum an yi fira da shi, mutane sun tabbatar da cewa ga sana'ar da yake yana yin kofofi. Amma za ka ga mutane ba sa ba su gudunmawa. Da haka mu dai kiran da muke ya kamata idan wayannan mutane suna irin ayyuka wanda ya kamata, to ya kamata a rika ce ana dan sayan kayayyakin su, ana suna dan jin daɗi domin ana ba su ƙwarin gwiwa. Amma in dai suka ga ana kyaran su, ana kin su, ana abin da sauran su, to gaskiya akwai matsala. Ko wadda ƙarshe suna kira gwamnatocin ya kamata ta suna ware wani gurare wanda za a tallafa musu wajen ƴaƴan karatun su da su kansu su koyan ayyuka. A ce ne muku fata alkari. Alhaji Musa Garu, a tashi lafiya.
To muna godiya Alhaji Musa. Muna dai jihar ta Kaduna har yanzu. Wane ne akan layi? Amma layin ka kana kusa da rediyo ko talabijin. Wa alaikum salam, kana kusa da rediyo ko talabijin, ba ma jin abin da kake faɗa na Kaduna.
Mamun Lalo, barka da lasariya.
Yawwa, barka da dare Malam Murtala. Kana kusa da rediyo ne?
Na tashi gore don tuntuni ma.
Ai, har yanzu ina jin wannan kutsen da ke shigowa shirin.
To barin kashin sake ni ba.
Da Allah ka sake kira, kai hakuri. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Har yanzu muna da wani kira daga jihar ta Kaduna. Dai wani ne akan layi?
To Mamun Lalo, da yake ka san wurin da yawa, dai Murtala ne ya ƙara dawowa.
To muna jin ka Malam Murtala.
To sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa a Kano, tarayyar Najeriya.
To madalla, muna jin ka.
To a gaskiya a ƙasa irin tamu ta Najeriya, kusan mu ce gaskiya daga hukumomi masu ƙasa da mu al'umma, gaskiya ba ma ɗaukan, akwai ƙarancin ɗaukan waɗannan mutane masu buƙata ta musamman da daraja. Kuma dukkanmu ba mun fi ƙarfi ba ne, mu ma Allah jarabce mu. Ko ma aya Hausawa suna cewa mutum ba ya mutu ba gama masa halitta ba. Mutane ne wanda ya kamata ko a hanya mutum ke tafiya, sai ga in hanya ya haɗa ka da wani mai tsan larura ya kana kakkauke mai, a yayin da yana neman buƙatar taimako ka ɗan taimaka masa. A mota za ka tsare mai tsallaka hanya, a za ka ɗan kama mai ne tsallaka ta, in makawo ne ɗan kama mai ɗan kauce ta, duk ne muna gudunsu. To Allah ya sa dai mu dawo hankulanmu, mu ba mu wuce Allah ya jarabce mu ba.
kuma da abubuwan hannayen mu dinga taimaka musu su koyi sana'a da ilimi da sauransu suna da amfani cikin al'umma. Da fatan za ku tashi lafiya.
To muna godiya a Murtala daga jihar Kaduna. Lambar da za a kira ita ce 202-2-5-6-5-5. Kada a manta sai an saka alamar ƙari a farko sai a jero lambar. Yau muna magana ne kan batun yadda za a inganta rayuwar wato nakasassu, yayin da aka yi bikin ranar da aka ware musu domin a duba irin halin da suke ciki. Da fatan za ku ci gaba da kiran wayata mu. Mun samu kira daga jihar Kebbi. Wani ne a kan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Muna magana da Nasiru Muhammad Reporter Area Zuri Kebbi State.
To muna jin kamalan Nasiru.
Wato bakani da Allah daga su suna buƙatar taimako, kuma daga gare mu ne mu mutane wanda ke umma da kasu. Ba ka ga ya dace a ce mutane na ta ce sai maka musu kada za su ci gaba da yadda za su yi iyaka su da kokarin irin yadda ya kamata. Duk magana da zan yi babu abin da zai lafi. Ina kira gwamnati da mutane a fakudun su a ci gaba da basu abin da ya kamata wanda zai sa kuma su ɗauki kansu da kansu. Da ke yana muku fata alheri a tashi lafiya na su mai kokarin da zai fi sai.
Kuma da lamun gode Nasiru jihar Kebbi da wannan gudunmawa da ka bayar. Lambar da za a kira ita ce 202-2-5-6-5-5. Amma sai an sa alamar ƙari a farko, wato plus, sai a jero lambar. Mun samu kira daga jihar Ondo. Wane ne a kan layi?
Assalamu alaikum. Mahmud Lalo, kuna magana da Muhammadu Ikira Alhaji wada jihar Ondo.
Wa alaikum salam.
Sabon Iliya mai Goriya.
To muna jin ka Malam Muhammadu.
To mu dai gaskiyar lamari nan na kasar sunan kudu gaskiya sun fi fawa akan arewa.
Me yasa ka faɗa ka?
Za ka ga ana na kasashe ya samu business yana yi ba a kyamata su ko da kankane, amma mu arewacin mu sun ban da bara ba abin da ake.
Kamar ta fannin ilimin su fa ya kake ganin ake
ya bambanta? Kana ji na?
Ina jin ka.
Hello?
Ina jin ka Malam Muhammadu na jihar Ondo. Muna jin ka.
Assalamu alaikum.
Muna jin ka. Na kaman layin na wanda ya katse. Bari mu je Bauchi. Wane ne kan layi?
Suna na Shajari, karamar kome Bauchi, jama'a da lokal zaman Dogon Jeji.
To muna jin ka Shagari.
To Mahmud Lalo dai ita wannan rayuwa ta mu ne sai dai addu'a.
Haka.
Kuma mu wakan mu ba na kasassun mu mamuwa abin tallafi ne.
A gurguje Malam Shagari, kana da daƙiƙoƙi kaman 20 haka. Muna jin ka.
Kana ji ko? Ina ji yawa. To muna so dai gaba ɗaya ƙasa dai mu fuskanci ne muhimmancin tallafi a gun kowane irin rayuwa.
To da fatan Malam Shagarin na jihar Bauchi zai mana afuwa sai gobe ya sake kira don Allah kan ma daga mana hannu. Muna godiya ƙwarai ga dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawarsu. To yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a taƙaice.
Za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da Lionel Messi ɗan ƙasar Argentina da ke ɗan shekaru 32 da haihuwa halin yanzu, wanda ya saka ci raga raso 46 a shekara 2019 tsakanin club ɗinsa na FC Barcelona ta ƙasar Spain da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar sa cewa da Argentina, wanda kuma ya lashe matsayin ɗan wasa mafi guzari da bijinta shekara 2019 a wani ƙasaitaccen biki da aka yi a ranar jiya
a gaban Van Dijk dan kasar Holland dake buga club din FC Liverpool ta kasar Ingila sai na uku Cristiano Ronaldo dan kasar Portugal dake bugawa Juventus ke jiran ta kasar Italia sai Sadio Mane dan kasar Senegal da Mo Salah dan kasar Misra dukkan su biyu dake bugawa club din Liverpool ta kasar Ingila Lionel Messi ya lashe kambensa na shidda na zama dan wasa mafi bijimta da kwazo a shekara inda ya baiwa Cristiano Ronaldo abokin jayarsa na kuddukud tazara ta Ballon d'Or daya sai a bangaren mata yar kasar Amurka Megan Rapinoe ta kasance yar wasa mafi kwazo a shekara ta 2019 inda ta lashe kofin duniya tare da kasar ta Amurka kuma ta kasance ɗaya daga cikin ƴan wasa guda biyu da suka fi saka ci kwallo a raga wannan gasar Megan Rapinoe ta gaji Eda Berger tar kasar Girka dake buga club din Olympic Lyon ta kasar Faransa wajen samun tukuci na shekara na yar wasa mafi kwazo a kwallon kafa ta duniya sai Alisson Becker mai tsaron gida na kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta kasar Ingila da lashe kofin zakarun Turai a shekarar da ta gabata da club din na Liverpool shi kuma ya samu tukucin mafi garkuwar mai tsaron gida na kwallon kafa na duniya a wannan shekara ta 2019 a nasa bangaren da Lirts dan kasar Holland dake bugawa club din Juventus da tiran na kasar Italia ya samu matsayin matashi mafi kwazo shekara ta 2019 har yanzu dai muna a bangaren kwallon kafa inda tsohon tauraron wasan kwallon kafa dan kasar Holland Marco van Basten sashen wasanni da ake yi a cikin wayoyi da jama'a ke amfani da su wajen buga waya na hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA da ake kira electronic R ya soke sunansa da ma hotunansa da alamun mutum-mutuminsa a wannan wasar bayan da yayi wadansu kalaman kyama ga Yahudawa wata hira da aka yi da shi inda yake wani barkwanci da wata kafar watsa labarai ta Fox Sports a ranar 26 ga watan November da gabata Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
Haka ne kuma muka zo ga labarai a takaice.
Bambance-bambance da ke tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Faransa Emmanuel Macron sun bayyana baro-baro yayin da shugabannin kungiyar tsaro ta NATO suka hallara a wani babban taro a birnin London. A cikin kusan mintuna 40 da suka yi da manema labarai, shugabannin biyu sun nuna sabanin ra'ayi kan batutuwa da dama da suka hada da batun raba na waya a kungiyar NATO da batun ta'addanci da ma mai arewacin Syria da kasar Turkiya ta yi da kuma janyewa da Amurka ta yi daga yarjejeniyar makamai da ta cimma da Russia. Shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya rattaba hannu kan wani kudirin doka na gyara wata doka ta yanzu wanda ke daukar wasu kafafen yada labarai a matsayin ƴan koren kasashen waje da masu suka suka ce ana amfani da ita ne wajen murkushe duk wata adawa da takaita labarai da kuma dakile musayar ra'ayi. Sabon dokar da ta baiwa hukuma ikon sanyawa manema labarai da ke aiki ga kungiyoyin da aka ayyana a matsayin ƴan koren kasashen waje a matsayin wakilin kasashen wajen su da kansu. Za a yi amfani da wannan lakabin ga duk wanda ya bada haɗin kai da kafofin yada labarai na kasashen waje kuma za su sake samun tallafin kuɗi ko wasu tallafi na kaya daga gare su.
To masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau, sai kuma gobe da Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin wato da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 5 kenan na safe agogon Ghana. Kada manta da lokacin da ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake jin wannan shirin da ma waɗanda suka gabata har da ma kallon labarai cikin hotuna da ma video. In zama da din ita Hadiza Kyari da ta yi gabatar da shirin, sai Julie Lagos Gresham da ta da shirin baki ɗayansa da kuma injiniyan mu ne wato Justin Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka abin nan Washington DC.